Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar akan mitoci 25 31 da 60. A jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya da Nomad. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Ni ne Baba Yakubu Makeri tare da Ibrahim Ka'almasi Garba ke gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
Da labar wanzuwar kwanciyar hankali a Siriya yayin da yarjejeniyar tsagaita wutar da Amurka da Rasha suka cimma ke shiga rana ta biyu. Babban jami'in diplomasiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya ya yi gargaɗin cewa tattalin arzikin wannan ƙasa mai arzikin man fetur ya fi kama hanyar durƙushewa. Sannan wani mai magana da yawun shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya yi watsi da rahoton wani bincike wanda ya zargi Kiir da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Riek Machar da wawurar ɗimbin dukiyar ƙasar.
To bayan kun ji labaran duniya, za ku ji cewa rundunar sojin Niger ta bayyana sakamakon fafatawar da jami'an tsaron ƙasar suka yi da mayakan Boko Haram a yankin Difa.
Jami'an tsaro na ci gaba da yin sintiri a yankin da al'amarin ya faru.
A Ghana kuma hukumar zaɓe ta ce za ta sake duban kuɗaɗen shiga takara da al'umman ƙasar suke kokawa sun yi tsada.
Kuma ka san kana opposition, lamarin kuɗi yana zama aiki a gare ka. Bisa yanzu gani ki ne mu bi ba mu da wani ba ko da mun biya ma malam za mu ja kashi ne cikin hancin da wuya za a samu a biya.
To ko bayan wannan muna da shirin demokaraɗiyya a yau da za mu kawo muku, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Da alamar wanzuwar kwanciyar hankali a Siriya yayin da yarjejeniyar tsagaita wutar da Amurka da Rasha suka cimma ke shiga rana ta biyu. Kwamandan babbar cibiyar mayakan sama ta Amurka, Laftana Janar Jeffrey Harrigan, ya gaya manema labarai a hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon jiya Talata cewa Amurka na duba yiwuwar da ita da Rasha su kafa cibiyar haɗin gwiwa ta gudanarwa wadda za ta taimaka wajen daƙile aika-aikar ISIS a Siriyar. Sai dai kuma Janar Harrigan bai bayyana dalla-dallar inda ake tunanin kafa cibiyar ba. Haka kuma bai bayyana irin haɗin kan da za a rinka yi ba. Yana mai cewa duk wani dogon bayani a halin yanzu riga malam masallaci ne. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ɗin kuma ya ce daga yanzu waɗanda ya halatta a auna kawai a harin jiragen saman yaƙi su ne mayaƙan ƙungiyar ISIS da na Al-Nusra.
Babban jami'in diplomasiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya ya yi gargaɗin cewa tattalin arzikin wannan ƙasa mai arzikin man fetur ya kama hanyar durƙushewa. Martin Kobler, shugaban tawagar bada tallafi ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya, ya gaya wa kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya jiya Talata cewa yawan man fetur da ƙasar ke samarwa ya yi faɗuwar da bai taɓa yi ba, saboda yanzu tana samar da ganga 200,000 ne kaɗai a rana guda. Wanda wannan babban faduwa ce idan aka kwatanta da gangan wajen mai na miliyan 1,400 da take samarwa bayan juyin juya hali na shekarar 2011 wanda ya kai ga hambari tsohon shugaban ƙasar shugaba Muammar Gaddafi mai kama karya. A yanzu akwai gibi na kashi 75 a cikin 100 na kasafin kuɗin ƙasar kenan, inji Kwabla. Libya ta samu kanta cikin rudani da tashe-tashen hankula masu nasaba da tarzoma cikin gida ta siyasa a tsakanin bangarorin mayaka a birnin Tripoli da kuma yammacin ƙasar. Sa'annan kuma ga illar kwace yankunan ƙasa da ƙungiyar ISIS ta yi. Kobla ya kuma ce ƙasar ta zama zango na ƙarshe da bakin haure suke ƙoƙarin kaiwa ƙasashen Turai, ta yadda sama da 100,000 suka isa a gabar Italiya wannan shekara kawai ma daga wannan ƙasar ta arewacin Afirka. A gefe guda kuma, Kobla ya ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu a farmaki da sojojin Libyan ke kai wa ISIS a birnin Sirte. Kwanan nan dai ƙungiyar ISIS za ta daina iko da ko da yanki ɗaya ne a Libyan, a cewarsa.
To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani mai magana da yawun shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya yi watsi da rahoton wani bincike wanda ya zargi Kiir da tsohon mataimakin shugaban kasar Riek Machar da wawurar dimbin dukiyar kasar, yayin da miliyoyin 'yan Sudan ta Kudu ke fama da matuƙar yunwa. Kakakin mai suna Atene Wake Atene ya faɗi jiya Talata cewa rahoton wanda ya fito daga wata ƙungiyar raji da ke nan birnin Washington DC mai suna The Sentry shirme ne kawai da ƙarya. Ya ce manufar rahoton shine yin zagon ƙasa ga shugaba Kiir da kuma zubar masa da mutunci. Rahoton na Sentry siyasa ce kawai, saboda rahoton na ƙunshe ne da yanke hukunci na shiririta game da almundahana a Sudan ta Kudu, kuma ana son a yi amfani da shi ne kawai wajen canza gwamnati ga waɗanda ke hayaniyar neman kawo canjin gwamnati, abinda ya gaya muryar Amurka kenan a birnin Juba. Kakakin ya ƙaryata zarge-zargen rahoton da ke nuna cewa da Kiir da wasu daga cikin manyan hafsoshin sojan gwamnatinsa, ciki har da hafsoshi na soji Paul Malone, sun yi amfani da yaƙin kusan tsawon shekaru uku wajen arzuta kansu. Rahoton ya biyo bayan binciken tsawon shekaru biyu da wata ƙungiya wadda wani fitaccen ɗan wasan fina-finan Hollywood George Clooney da wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama John Prendergast ta gudanar. Rahoton ya ce Kiir da Machar sun yi amfani da kwangilolin siyo makaman faɗa da sayar da man fetur da kuma hannayen jarin wasu kamfanonin da ke Sudan ta Kudun. Rahoton ya yi zargin cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Machar mai ja da Kiir a yaƙin basasar Sudan ta Kudun ya mallaki gidajen Alatu a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Habasha, da kuma Nairobi, babban birnin ƙasar Kenya.
Tsohon shugaban Isra'ila Shimon Peres na cikin mawuyacin hali bayan da ya sha fama da wani mummunan bugun zuciya. Likitoci sun ce da alamar hawan jini ne haifar da wannan hali da ya shiga. A watan Janairu ma an kai Peres ɗan shekaru 93 da haihuwa asibiti saboda matsalar bugun zuciyar. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya buga a sako a shafin Facebook cewa ƙasar baki ɗaya na buƙatar Peres kuma suna ƙaunarsa, kazalika suke masa kyawawan fata na saurin waraka. Peres ya bauta wa ƙasar Isra'ila kusan dukkan manyan muƙaman gwamnati, ciki har da Prime Minister da shugaban ƙasa da ministan harkokin wajen Isra'ila. Da shi da Yasir Arafat da Yitzhak Rabin sun ci lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel ta shekarar 1994 saboda taimakawa wajen cimma yarjejeniyar zaman lafiyar Oslo tsakanin Isra'ila da Falastinawa. Labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai rahotanninmu. Rundunar sojojin Niger ta bayyana sakamakon fafatawar da jami'an tsaron kasar suka yi da mayakan Boko Haram a cikin 'yan kwanakin nan a yankin Difa. Ga Yusuf Abdullahi da ƙarin bayani.
Sanarwar Oce Kanar Mustapha Lediri, kakakin rundunar sojojin Nijar, ya karanta ta ce a ranar Alhamis 8 ga watan Satumba a wani sintiri na jami'an tsaro, wata nakiya da aka haƙa ta tashi da wata mota a tsawon kilomita 13 daga gabashin ƙauyen Baura a yankin Difa. Sojoji biyu ne suka rasa rayukansu, kana biyu suka jikkata. A ranar Litinin 12 ga watan Satumba a kimanin karfe 10:30 na safe, kuma wani rukuni na jami'an tsaro da ke sintiri sun yi kicibis da 'yan kungiyar Boko Haram da suka yi musu kwanton ɓauna a tsawon kilomita 6 daga ƙauyen Tumur da ke da nisan kilomita 65 daga arewa maso gabacin Difa. A martanin da jami'an tsaro tare da taimakon rundunar haɗin gwiwa ta jami'an tsaron ƙasar Chad da Niger suka mayar, ya ba da damar fatatakar makiya. Sakamakon wannan fafatawar ya kasance kamar haka. A bangaren jami'an tsaro, biyar suka rasa rayukansu, 6 kuma suka jikkata, waɗanda kuma aka yi gaggawar kai su asibitin Difa. A bangaren makiya kuma 30 suka halaka, kuma an samu cafke 2, sannan kuma an samu amshe bindigogi da harsasai da dama.
A ƙarshen wannan sanarwa ta rundunar sojojin Nijar ta ce jami'an tsaro na ci gaba da yin sintiri a yankin da al'amarin ya faru, tare kuma da isar da gaisuwar taziya ga iyalan jami'an tsaron da suka rasa rayukansu a cikin wannan al'amarin. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, jamhuriyar Nijar.
Kannan tsoro na lamin mugunta
gargade mai gina lamin mugunta
ku gargade mai gina lamin mugunta
mu gargade mai gina lamin mugunta
kai dai mai gina lamin mugunta to ka gina dai dai kaurinka wata kila fa kai ka fada mu gargade
madalla a gaida Yusuf Abdullahi. A Ghana kuma hukumar zabe ta ce za ta sake duban kudaden shiga takara da al'umman kasar suke kokawa sun yi tsada, musamman ma na 'yan majalisu da ta dage daga sidi 1000 a zaben shekarar 2012 ta kai sidi 10,000 a wannan shekarar 2016. Ga hirar da nayi da wani dan takarar kujerar majalisa a mazabar Ayawa su Central a jam'iyyar NDC mai mulki da ake kira Alhaji Yusuf Jaja da Alhaji Isaka Sa'idu na babban jam'iyyar hamayya ta NPP.
Masu ruwa da tsaki a harkokin siyasan Ghana sun ce kudade da hukumar zabe ta nemi masu takarar shugaban kasa da na 'yan majalisu su biya a zabe mai zuwa, kudaden sun yi tsada, inda ta buƙaci masu takarar shugaban kasa su biya sidi 50,000, 'yan majalisun kuma su biya sidi 10,000. Wannan ya sa ana ta korafi nan da can a cikin ƙasar. Sakamakon haka hukumar zaben ta ce za ta koma ta yi nazari a kan wannan batu ta duba ko za ta rage wannan kuɗaɗen, kamar yadda shugaban sashen sadarwa na hukumar zaben Eric Jakpasu ya nuna. Sai dai na tuntuɓi Alhaji Yusuf Jaja, mai wa jam'iyyar NDC mai mulki takara a mazaɓar Ayawa su North, ko ya yake ganin kuɗaɗe da hukumar zaben ta buƙaci daga gare su da kuma rage da take tunanin yi.
Yau haka gaskiya in mun samu a rage muna so. Amma ba rage ba ya rayi dole mu tada shi aka, amma mu ma NDC ta mu na mamuwa muke fal namu haka nan namu muka biya NPP dai na manta da yanda suka biya kusan haka ran nawa, so at least in an rage dai muna so, amma ba rage ba insha Allah once we are determined at least that wanda mu ma mu duba mu wannan commitment.
Kenan gaskiya ne da ake fadi cewa ku ɗan jam'iyyar NDC da yake kuke mulki kuke da kuɗi, shi yasa ku ne ba ku damu ba?
Alhaji Yakubu, ba batun jam'iyyar nake mulki bane, shi nake fadi maka nan da muke primaries ma muke contest ma an bar mun biya haka, su NPP ma na opposition party ma su kuma sun biya haka ko kusan haka da suke primaries
su, wato tsakanin jam'iyyar su cire ɗan takarar su,
that is it. Su ma sun biya haka ko kusan haka. So ba batun wani jam'iyya na kan mulki saboda shi yake zo ya bi haka ba wannan bane.
To ba kwa taimakawa don saboda kananan jam'iyyu banda ku manya masu mulki da kuma manya 'yan adawa, ba ku tunanin kananan jam'iyyu da suke kasar da ya kamata a taimaka musu?
Ai ba mu muka kawo wannan doka ba. Electoral Commission ne ta kawo wannan doka. Ai kuma nake ce maka mu kuma ai dadin mu ne a ce su rage. Amma ba mu muka kawo wannan doka ba balle mu wanga mu. Amma dadi mu ne in sun rage mu ma da mu na dadi.
Kana da wata kira da zaka yi ma ainihin commission zabe?
Eh, commission zabe dai at least wanga batun kudin ga shi wani fanni ne cikin lamarin siyasa na damu shekaran da. Ido ya yi da ta elections ko wani appropriations na su ne su yi abin da ya kamata kar gobe wani ya zo ya ga laifin shi. A yi election lafiya a kare lafiya. Duka kenan abin da muke son su yi muna kenan.
Naji kuma ta bakin Alhaji Isaka Sa'idu, jami'i ne a sashen sadarwa na babban jam'iyyar adawa ta NPP a jihar Greater Accra, ko ya ga wannan kudin da hukumar zabe ta buƙaci su biya?
Gaskiya mu opposition mun gan kudi yayi yawa, domin mu duka ba mu ji daji ba, kuma ba sauran party duka ba wannan ne ya fito ya ce wai kudin da aka ba yayi mai, kowa ya magana sai dai incumbent wannan suke power su ne ba mu san.
Kana nufin gwamnati?
Amma sauran party duka kowa dai ya ce wai yayi yawa.
To yanzu ga kuma zaben ta ce za ta rage kudin, ya yanzu kuma kuke ji?
Ba ta ce za ta rage ba, cewa ta yi wai za ta duba, za ta yi tunani shi ta duba. Bisa yanzu ba mu sani ba za ta rage ne, ko dai kuma dai an saya wuri ba, amma har wa yau dai ba ta ce wai za ta rage ba.
A lokacin da jam'iyyan ku ke kokarin su fito da masu takara za ku yi primaries, naga kun biya ma kudin kudade masu yawan gaske, to me yasa wannan lokaci kuke kokawa akan wannan abu?
Yanzu domin ka duba kasan yanzu gaskiya babu kudi, kuma ka san kana opposition lamarin kudi yana zama aiki a gare ka. Bisa yanzu gani ki ne mu bi babu da wani ba, ko da mun biya ma mallam zamu ja kashi ne cikin hancin da wuya za a samu a biya. Kuma tunda kowa ya fito ya ce yayyewa, muna sauraron ta mu duba abin da za ta fito da shi.
To madalla, wa'annan shirye-shirye na zuwa muku ne daga Washington DC. Yanzu kuma sai a kimtsa ga shirinmu na gaba, demokaradiyya a yau.
Demokaradiyya a yau. Cikin shirin za mu duba batun koma bayan tattalin arzikin Najeriya. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. A sakonnin barka da sallah da shugabannin Najeriya suka aike wa ƴan ƙasa batun tsadar rayuwa da koma ba tattalin arzikin ƙasar da ta shiga ya janyo shine jigon jawabansu. A jawabin sa, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wa ƴan Najeriya alƙawarin cewa da ikon Allah gwamnatinsa za ta farfado da tattalin arzikin ƙasar. Shugaban ya ce, yayin da kuke bukukuwan sallah ina jinjina juriya da ƙarfin hali da kuke da shi ko kuke nunawa duk da matsayin tattalin arziki da ƙasar take fama da shi. Ya ci gaba da cewa, ina ba ku tabbacin wannan gwamnati tana aiki babu dare babu rana wajen yaye wahalhalu da ƙasar na take fama da su. Ya ce gwamnati tana aiki tukuru ta fuskar farfado da ayyukan jiragen ƙasa, gina hanyoyi da gidaje, ƙarfafa manoma manya da ƙanana gwiwa, kuma ta dukufa wajen aiwatar da shirye-shiryen tallafa wa matasa da kuma mata. Ga mashin fitar da Nasiru Adamu Ilika ya haɗa mana kan wannan batu na tattalin arziki.
Basukan da ake bin Najeriya waɗanda a 2005 aka yafe sun sake taruwa, kuma cikin tattalin arzikin da baya samun ci gaba. Cikin wannan kuɗi kashi 10 cikin 100 ne kacal kan tafi kan manyan ayyukan raya ƙasa, 90 cikin 100 ke tafiya wajen lamarin yau da kullum. Alhali tattalin arzikin na bunƙasa ne ga manyan ayyuka na raya ƙasa. Injiminisar kuɗin Najeriya Kemi Adeosun a wajen taron zauren al'umma da ma'aikatar labaru ke shiryawa. Lokacin da muka wakar gar mulki, Najeriya na kashe naira biliyan 165 ne kan albashi da wata. Yanzu mun rage kuɗin zuwa naira biliyan 159. Da haka a duk wannan shekarar bara, Najeriya ta kashe naira biliyan 19 ne kacal ga ayyukan gyaran hanya da naira biliyan 4 da miliyan 100.0. Shi yasa ba ma samun ci gaba, in ji Adeosun. Ministan ta ci gaba da cewa, ya zama wajibi Najeriya ta ciwo bashi don ba za a tsaya ana jiran sai farashin man fetur ya murmure kafin a fara zuba kuɗi a ayyukan raya ƙasa da za a buɗe taskar ci gaban tattalin arzikin ba. Jaridar Premium Times ta ruwaito shugaban kwamitin lamuran bashi na ciki da wajen ƙasa Sanata Shehu Sani, yana cewa ra'ayinsa ya sha bamban da na shugaba Buhari da ya ce Buharin ya ce Najeriya ta talauce. Sani ya ce ba talaucewa ta yi ba, sai dai an talauta ta ne. Don haka ya kamata shugaba Buhari ya sauya Najeriya daga ƙasar ɗaukar alƙawari zuwa ƙasar alƙawari. Masanin tattalin arziki a Abuja Yusuf Ali ya ce tsarin babban bankin Najeriya na barin kasuwa ta yi halinta ga naira ba hanya ce mai bullewa ba.
Tsananin jari hujja. Kullum kuma aka ce kasuwa ne za ta bayar ragobai da abinci a irin wannan wuri. To akwai lokacin da dole sai an taimaki rago. Gajeren zango ba za a samu sauki ba. Dogon zangon sai an ba da wasu gudumawa da ya fitar daga wannan tsari na abar naira ta neman makanta yanci da kuma samar da waɗannan daloli na abubuwan da suka zama muhimmai tun daga 2008 da tattalin arzikin duniya shiga wani yanayi mai zafi. Ai mun ga yanda gwamnatin Amerika ta shiga banki ta dibo kudade ta zuba su a ma'aikatu.
Dala da kasuwar canji sai ƙara tsada take yi, da hakan kan shafi farashin kaya har ma da kayan da ba su da wata alaka kai tsaye da dala.
Kan haka muka nemi jin ra'ayin masanin tattalin arziki Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Shehu Musa Yar Ado dake Katsina kan matakan da gwamnatin shugaba Buhari take dauka kan batun tattalin arzikin tun da ta kama aiki.
So dole ne idan har shi shugaba Buhari yana so ya ci gaba da abubuwa na kawo ci gaba tattalin arzikin Najeriya, dole ne sai ya sake takun saka ba irin wancan wanda aka saba ba. To kuma idan aka ce za a tunza salo a kauce da abin da aka saba, to mutane dole ne su ji zafi. Kamar yadda na yi bayani, kuɗaɗen shiga da gwamnati ke samu sun yi ƙaranci. To saboda haka idan aka ce gwamnati ci gaba da biyan waɗannan kuɗaɗen da ake yawan kashewa musamman ma kan harkan tallafi na man fetur da tallafin hada-hadan kuɗaɗen kasashen waje, to Najeriya ko gwamnatin Najeriya ba ta iya ba. Sai ya kai ga lokacin da har kuɗin Najeriya ma sai ya ƙare har ana tunanin ma za a je a ciyo bashi. To shine shi shugaba Buhari yayi nazari ya ce to gaskiya tabbas idan aka ci gaba da biyan wa'annan tallafin to ko za mu tsaya ce kuma ba za mu iya dorewa ba, to bari mu sauri mu cire shi a so that mu samu kudaden shigar gani mutane ayyuka.
Dr. Ahmed Kaban
ce cewa karin da shi shugaba Buhari ya kamata yayi kafin ya cire wannan tallafin sai kawai kai tsaye aka cire shi kuma ba tare da an tsaya an yi shi kan mataki-mataki ba. Mamakon a ringa kamar a misali allura ta shiga cikin jikinka, to da wani lokaci ɗaya za a fara cirewa ba zai ma zafi ba. Wannan cire tallafin shi ya kawo haihawan farashi da har mutane suke tunanin cewa ai shi hukuncin da shi shugaba Buhari ne ya ɗauka da har suka sa kansu suka samu kansu cikin wannan mayuwacin hali.
Wannan matakai da ya ɗauka ya yi jinkirin ɗaukan su ne saboda ai daga zarar hawarsa mulki tsohon gwamnan babban banki wanda shine sarkin Kano na yanzu Muhammadu Sanusi na biyu ya ba da shawarar cewa shugaban ya gaggauta cire tallafin mai da kuma karya darajar naira.
Kuma idan wani mutumi guda daya ya yi kira ya kamata a zo a yi la'akari a duba a ga menene kuma illan wannan ko tasirin wannan shawarar da ya bada. Shi sa dama shi ma daga cikin abubuwan da muke tunanin cewa shi shugaba Buhari kuma ya yi ko kuma ya kamata ya yi wanda bai yi ba shine ya kafa wani daure wanda zai kunshi masana tattalin arziki wanda ba dole bane suna cikin gwamnati wanda za su dinga zuwa suna musayar ra'ayi. Idan wani ya kawo shawarar shi shi ma wani sai ce ai to in ni kuma ni ne ba haka zan yi ba saboda kaza da kaza. To saboda shi wanda ke cikin gwamnati abin da yake kallo daban da ra'ayin shi daban da wanda yake waje shi kuma ra'ayin shi daban. Shi shugaba Buhari ya samu kanshi a wani matsayi wanda idan bai cire wannan tallafin ba matsala ne, idan ya bar shi ko matsala ne. To dole mai dama sai an yi an ɗauki hukunce-hukuncen da ba dole bane ba sai kullum ka ɗauka su yi mutane daɗi. Kuma kamar yadda na faɗa wannan hukunci ne ake mana saboda irin ta'asar da aka yi a baya da rashin aje kuɗaɗe domin shirin ta kwana na irin wannan yanayi da ba a yi ba a kwanakin baya. Wanda a lokacin baya mun ga lokacin da farashi ya ɗanye mai ya tashi har dala Amurka 147 wanda a lokacin da ya kamata a ringa aje kuɗaɗe ko da ta kwana irin wannan kuma ba a yi ba.
Menene kuma gwamnatin nan take yi da yake jawo mata wato masu sukan lamiri suke gani ba daidai ba?
Shi kamar irin shi la'akari ya shi yanda shi sarkin Kano ya bayani yana duba ne da irin kamun ludayin shi kuma babban bankin Najeriya. Ya kamata mutane idan su fahimta cewa shi tattalin arzikin Najeriya ma'aikata biyu ce ko kuma mu ce mutum biyu ne suke da hurumin aiwatar da ko kuma ce yake hukunci domin shawo matsalolin da shi tattalin arzikin kasa yake fuskanta. Na da farko shine abin da muke kira ma physical policy ko kuma na biyun kuma shine monetary policy, wato hukuncin da shi gwamnati ne kawai ke ɗauka. Gwamnatin zartarwa musamman kamar shi shugaba Buhari da shi kuma sauran kuma sassan gwamnati na majalisa dokoki da na na shari'a wannan su ɗaya kenan. Sannan kuma akwai shi wanda babban banki ne kawai yake da hurumin zai iya aiwatar da wa'annan hukuncen. To akwai lokacin da shi babban bankin Najeriya ya kawo wasu dokoki na cewa musamman ma harkan naira cewa ba wanda za a canza ma kuɗaɗen ƙasashen waje sai wane da wane. To shine shi sarkin Kano yake bayani cewa hakan ma da za a ba su akan wani farashi mai sauki shi ma wannan ba wani hanya bane mafita wanda zai warware matsalan da ake fuskanta. To wanda ni karan kaina nake tunanin cewa shi ma babban bankin Najeriya akwai matakan da ya dauka wanda nake tunanin shi ma da ba hakan aka dauka ba. Duk da cewa shi shugaba Buhari bai da hurumin da zai tanka ma shi babban bankin Najeriya kan hukunce-hukuncen da suke dauka, kamar misali shi kudin haraji ko kuma percentage na interest rate da aka ƙara a kwanakin baya. Shi shugaba Buhari ba da yawun shi aka yi wannan ba, shi babban banki ne kawai ya zauna ya yi la'akari da irin haihawan farashin kayan masarufi sai ya ɗaga kuɗin ruwa da yake ba bankuna. Wanda shi kuma wannan zai tafi wurin kara kudin ruwan da bankuna suke ba al'umma, wanda kuma zai rage ma mutane yawan zuwa banki domin su ara kudi su kafa masana'antu da wurin samar da abubuwa, wanda shi ne muke bukata yanzu. Amma kuma bankuna ba su iya ba mutum bashi akan farashin da shi mutum yake so ya ansa. Wato farashin cin bashi yanzu ya kara yawa, so cin bashi zai ragu kuma bude sana'antu zai ragu. So muke tunanin cewa a wannan lokacin da muke bukatar masana'antun mu su farfado, bai kamata a kara kudaden ruwa da gwamnati ke ba bankuna ba. Kamata yi a rage shi, su ma bankunan su ringa rage ma kudin ruwan da take ba mutane domin su kafa masana'antu.
Masu aro da wannan fashin bakin, Allah ya kama karshen shirin demokradiya a yau na makon nan, sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Nasir Adamu Elikaya da Dr. Ahmad Adamu na jami'ar Yar'adua da ke Katsina da kuma Chuba Shiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
Yanzu kam ga labaran duniya amma a takaice.
To a takaice, da alamar wanzuwar kwanciyar hankali a Siriya yayin da yarjejeniyar tsagaita wutar da Amurka da Rasha suka cimma ke shiga rana ta biyu, babban jami'in diplomasiya na Majalisar Ɗinkin Duniya a Libya ya yi gargaɗin cewa tattalin arzikin wannan ƙasa mai arzikin man fetur ya fa kama hanyar durƙushewa. Wani mai magana da yawun shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya yi watsi da rahoton wani bincike wanda ya zargi Kiir da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Riek Machar da wawurar ɗimbin dukiyar ƙasar. Wata sananniyar mujallar Amurka ta fitar da jadawalin jerin jami'o'in Amurka mafiya nagarta na wannan shekarar, kamar yadda takan yi shekara-shekara. Kowace shekara mujallar The US News World Report ta kan gwada manyan jami'o'i fiye da 1,800 na Amurka ta wajen amfani da mizanai da dama don gane kowace tafi sauran. A wannan shekarar dai jami'ar da ke sahun gaba ita ce jami'ar Princeton, ta biyu ita ce jami'ar Harvard, jami'o'in Chicago da Yale su ne na uku tare. Idan kuma saboda wasu dalilai waɗannan kwalejojin ba su ƙayatar ba, to wannan binciken ya kuma wallafa kwalejoji da na kimiyya da na jami'o'i, wato da jami'o'in yankuna da kwalejojin yankuna da kuma kwalejoji na waɗanda bisa tarihi na baƙaƙi ne, saboda mutane su duba su gani kowane ne ya fi masu a cikin jerin jami'o'in da aka gabatar. Da haka wannan shekara wato gwajin da aka yi ya nuna cewa an samu wato sabon mizani koko an kafa tarihi, saboda wannan karin shi ne karo na farko da aka yi amfani da mizanin yawan aji da kuma yawan ɗalibai wajen auna waɗannan jami'o'in.
Da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi za ku sake jinmu da wasu sabbin labarai da rahotanni da shirye-shirye ciki har da ciki da gaskiya da za mu kawo muku da kuma wasu saƙonninku. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da mai ba da umarni Sidi da kuma injiniyanmu na yau Baba Yakubu Makeri a nan Washington DC, nake sallama da ku a huta lafiya.